Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM din a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma ku iya jin mu kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live a VOA Hausa ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Amina Buhari Auna
tare da ni Daula Salim.
A duk ranar Litini, shirin yau da gobe na magana ne akan zamantakewa. Inda a yau ma 19 ga watan Nuwamba ta shekara 2018, shirin namu na magana ne akan zamantakewar makwabta.
Idan aka cire son zuciya, to ko a cikin gidanka komai zai iya tafiya ne. Amma idan aka ce za a tafi da son zuciya, to ba wani ci gaba da za a samu. Kaman wani abu da Malam Shehu yake yin magana na tashin hankali da ake cikin su. Zaki ga an zauna da makwabci shekara kusan 10 ko 15, amma wannan makwabcin bai san sunan wannan makwabcin ba.
Kane Amina, kin san duk ranar 16 ga watan Nuwamba kowace shekara Majalisar Dinkin Duniya ta ware wannan ranar ne a matsayin rana ta hakuri, wacce a Turanci ake kira da International Day for Tolerance. Dan haka ne zamu tattauna a yau akan yanayin zamantakewar makwabta ta yadda zamu ci gaba da ƙara hakuri da kyautatawa junanmu domin samun zaman lafiya mai dorewa a cikin al'umma. Wakiliyar mu Halima Abdullahi daga Kano ta tattauna mana a zauren muhawarar yau da gobe.
Yanzu bari mu fara da jin amshoshin tambayar da muka maku a shafin mu na abota wato Facebook, inda muka ce ya yanayin zamantakewar makwabta yake a yanzu idan aka kwatanta da da. Ga kuma yadda kuka amsa mana.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Alhaji Mele Yusufari daga jihar Yobe, inda yake cewa a baya zaman makwabta ana zaman zumunci da kyakkyawan alaka, amma a halin yanzu rashin hakuri da siyasa ya zo ya bata al'amarin. Sai dai mu ce a rinka hakuri da juna da kuma kai zuciya nesa tsakanin makwabta.
Sai kuma sako daga Shehu Adamu Rijau, inda yake cewa a gaskiyar zamani ya mayar da hannun agogo baya a zamantakewar makwabta, domin a baya idan dan makwabci yayi laifi, makwabci yana iya hukunta shi kuma har a yi ma makwabcin godiya, amma yanzu idan haka ta faru sai fitina ta tashi.
Sai Jibrin Umar Nabasa, inda yake cewa gaskiya an ci baya sosai akan zamantakewar makwabtaka da makwabci, musamman ma irin lokaci da muka samu kanmu a ciki. Da fatan dai Allah zai kawo mana mafita.
Sai Zainab Ibrahim Musa Wada Barikin Ladi da Fatima Abdulsalam Mai Walda Dambam, inda suka ce ya salam, tabbas ko shakku babu a halin yanzu. Mutane wallahi ba sa daukar makwabta da muhimmanci kwata kwata. Wallahi sai dai mu ce Allah ya shirye mu, amma ba don halin mu ba.
Sai sakon Baba Gana Alhaji, inda yake cewa salam yau da gobe shirin matasa. Gaskiya zamantakewar makwabta a zamanin yanzu ya sha bamban da shekarun baya.
Sai sakon Aminu Kano Maida Garko, inda yake cewa assalamu yau da gobe. Ai yanzu makoci ya zama tamkar abokin gaba. Idan muka duba yadda a baya makoci tamkar dan uwa yake, da fatan zamu gyara halayyar mu don ta tafi daidai.
Sai sakon Rukayya Usman Fari Jebuwa inda take cewa salam yau da gobe hakika wannan maudu'i taku tamkar mu mata kukaiwa ganin yanzu zaman makwabta ta sake zani wajen kyautata hulda da kuma kulla zamantakewa da juna dan haka muna fatan zamu dawo da zamantakewar mu da makwabta irin ta da
Sakon Abubakar Maidoya Azare inda yace san zuciya shine akan gaba da kuma karancin tarbiyya a halin yanzu su suka dagula zamantakewar makwabta a halin yanzu sai dai mu ce Allah ya gyara mana
sai sakon mu na ƙarshe a yau inda ya fito daga Yusuf M Ramadan mai gombawa inda yake cewa yau da gobe a gaskiya yanzu zamu iya cewa zaman doya da manja ake tsakanin makwabta idan aka kwatanta da yadda zamantakewa take a baya a lokacin iyaye da kakanni
mun gode ku ci gaba da aika mana sakonni
to madalla yanzu bari mu je ga tattauna wakiliyar mu Halima Abdullahi a zauren muhawarar yau da gobe muna tare da
Sharif Muhammad Sharif
da kuma
Najiya Binta Gwaidari
sai kuma
Aisha Mukidar da Abdul Malik
to zamu tattauna akan yanayin ko kuma in ce makomar makwabtaka ko kuma dangantaka ta makwabtaka a wannan lokacin da miki ciki to Malam Sharif wane kallo kake yi wa yanayin zamantakewar makwabtaka a halin yanzu
gaskiya yanayin zamantakewar makwabtaka a yanzu mu ce da da akwai matsala an samu matsala irin zamantakewar makwabtaka da ake da kuma yanzu domin kashi 85 mun saki abinda addinin mu ya koya mana da kuma zamantakewar mu na mu'amala na haƙin makotaka sabanin abin da zaki gani Haji Halima da iyayenmu da kakanninmu da mu muna yara muka tarar to yanzu abin ya sha bamban kamar ma babu ko ɗaya zance ma ba amma ai kutukuta
to mama Binta idan aka yi duba yanayin yanda ake zaman makwabtaka a da zaki ga cewar makoci ya san ciwon makoci misali a ce kamar dan shi be da lafiya ko matar shi ba ta da lafiya ko harka abinci ko wani abu makoci kan yi kokarin taimakawa makocinsa yanda ya kamata to me yasa a yanzu aka saki wannan al'amari
Malama Halimatu abubuwa dole ne yanzu su canja sabanin irin na da na iyayenmu da na yanzu kasancewar yanzu in aka duba yanda tsarin rayuwa yake zaki duba a hanga talauci yayi wa mutane yawa sanan da rashin gaskiya tsakani yayi yawa wa mutane da cin amana idan mutum irin mutuncin da zaki ga dan wanan da dan can gidan duk daya ne ba wani bambanci babu komai to a yanzu gaskiya ba haka bane saboda akwai karancin amana babu amana akwai kuma talauci sannan kuma da rashin gaskiya yanzu irin yanda iyayenmu suka saki iyayen su mai gidan nan da mai gidan nan dan gidan mai gidan nan zai hukunta wannan amma wannan lokacin ba hali idan ka sakar wa makwabcinka iyayenka to za a iya ciyar maka amana fiye da wacce kake tunani idan yaya mata ne to makwabcinka zai iya yi musu abubuwa da dama waɗanda za su iya zubda mutuncin iyayenka a sakamakon cewa yanzu amana ta yi karanci ba irin ta baya ba
Hajiya Binta kina ta maganar amana ta yi karanci amana ta yi karanci kamar wacce irin amana ce dadin ake rike da ita sabanin tayin
kin ga kaman a baya Malama Halimatu zaki ga iyaye dan nan gidan da dan nan gidan zaki ga baban su baya nan wata killa a matafi ne ya tafi amma baban su wannan shine zai kula da rayuwar su kaman baban su ba za ma su gane cewa ma ba dangi bane su za su dauka cewa wan baban su ne ko kanin baban su ne saboda akwai amana da kuliya da wadata kin gane abinda baban su zai iya dauka ne su duk makwabcin yana iya yi musu amma yanzu ba zai yi ba idan ka tafi ka bar wa makwabcinka ƴaƴanka to za a iya zuwa a samu gazawar abubuwa da dama wanda kuma canjin rayuwa duk shi ya janyo irin waɗannan abubuwa
Hajiya Aisha Hajiya Binta Gwadabe ta yi maganar cewar canjin rayuwa shi ya kawo irin waɗannan abubuwan ke atake mahangar yaya kika kalli abin
abubuwa da yawa sun janyo misali kin ga fatara da ta
ambata na'am
akwai kuma san kai shi ma wani abu ne da ya jagora alalacewar zumunci na makwabtaka makoci na ya mallaki wani abu bakin ciki nake yi dan me ya mallaka makwabci na ƴaƴansa shiryayyu ne na walalatatu ne ya zan naga na janyo ƴaƴansa su ma sun lalace wannan bayan fatara da rashin gaskiya to wannan shi ma ya taka rawa muhimmiyar rawa wajen gurbacewar zumunta ta makwabtaka
to Hajiya Aisha idan kika duba kamar idan muka yi baya a can zamanin iyayenmu da kakanninmu ko kuma in ce
zamaninmu ma.
Yauwa, za ki ga cewar makoci idan yau ya tashi ba shi da shi, makocinsa ya fahimci haka, musamman ma ki ga irin harkar ciyayya din nan da ake yi a da, wannan ya fito da abinci, wannan ya fito da abinci, ba a kallon cewar wai wannan ya fito da nashi ko wannan nasa mai dadi ko wannan mara dadi. Tare ake haduwa aka ci. Me isa a halin yanzu aka zubar da irin wannan yanayin, kowa rayuwa ta koma ramun kura, eh wai daga ni sai ƴaƴana.
To abubuwa da yawa sun taimaka. Na farko dai akwai wani abu da muka sa wa zuciyarmu, wato fatara, talauci. Mun sa wa kanmu talauci kuma ba hakan bane.
To amma kuma Hajja Aisha, ai kuma mutanen kusan kamar wasu suna da rufin asiri.
Abin da nake so na nuna miki kenan, duk rufin asirin mutum yanzu tunani yake karwa zira jiki wajen kashe kuɗi ya zo ya rasa. Na farko kenan. Na biyu, na gaya miki wannan hasada ta shiga tsakaninmu, wadda kullum burina ba makoci na ba dan uwa na ma so nake a ga wallansa ballanta na makoci. To fatara da nake ce miki ta shiga zuciyarmu, mutumin da zaki ga yana hidima ta dubunnan nerori, ina ci da mutum fin 30 ma a gidansa a kullum. Amma wallahi idan ya mutu, in aka bincika sai a samu NCS lallani da shi aljihu. Kullum fatan sa Allah ya kawo ya kashi.
Wato akwai wadatar zuci sabanin da da yanzu.
To mutanen yanzu kuma kulliyomin burin su, in kana da miliyan 100, buri na wata miliyan 100 din ta dadu.
Ba a tunanin yanda za a sarrafa ta ta hanya
yawa yanda za a yi a wannan. Na biyu, shi wanda kake taimakawa din, shi kansa cin dunduniya ka yake yi. Zan fito da abinci, watakila da naman kaji, abinci mai kyau lafiyayye a hada a ci. Tafiya tai tafiya, ran nan ba ni da shi, sai na kawo aka kawo yar da fadika ko wake da shinkafa. Wannan wanda yake ci miki naman kajin nan yana sude hannu, shi zai yi gaba je ya korar da cewa ai wani ya fada kwata.
To Mallam Sharu, idan kuma ka kara komowa gare ka, kusan yanzu akwai wani yanayi da aka koma ita ma dai akan wannan zamantakewa ta harkar makwabtaka, sai ka ga makocinka ne kun kai matsawar wasu lokuta kuna zaune unguwa daya, karshen ta ma katanga kudaya. A da nan makocin naka, kamar yanda ita Hajja Binta Gwada bai tai magana cewar tamkar dan uwanka ne ko ƴaƴanka ma su tunanin kamar wani kanin baban su ne ko wan baban su, amma a halin yanzu kai kanka mai gida ma ba mamaki ko da a masallaci sai kaga baka san wannan wane ne ma makocin naka ba. Me ya jawo haka?
Abin da ya jawo na Hajji Halima, gaskiya duk mu ta tare magana daya, sauka daga tsarin da Allah ya dora mu ne, mu duka inna lillahi la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. A Hajji Aisha, Hajji Binta Gwada bai da sun yi magana akan talauci, gaskiya haka ne, amma kuma ba haka bane. Abinda yasa shi talauci kamar da take magana abu a fili yake, ba a koince a zuciya yake, amma abinda Allah ya ce, manzala ce wallahi fi aunil abdi ma damul abdi fi auni akhi. Abinda ya ja mana matsala, mun saki tsarin Allah, amma da zamu tsaya yadda haƙin makotaka yake, haƙi akalla guda bako da suke kanka, kai ka sauke naka mana, ina ruwanka da na wani, in ka sauke kai to shi ma na kusa da kai, idan kai bakwai to zai dai ko biyu, shi ma na gaba zai dai ko biyu. Mutakar kun tsaya wa Allah, kun bi Allah daidai gurgudu, to Allah kuna na zai taimake ku ku daidai ta lamarin. Amma da ni da ke da shi da ita duk mun sako kowa kawai kansa ya sani, yarungumi ƴaƴansa ya sani, kansa ya sani, ba zai taimake wani ba. To don haka Allah ma ya cire taimakon a tsakaninmu, amma mutakar za mu taimako tsakaninmu Allah ba zai taimake mu, domin akwai sharɗi da yawa Allah da Allah dora mana da muke cin mutuncin makotanmu. Wallahi alazim, idan ba mu gyara ba duniyarmu ba za ta yi kyau ba, lahirinmu ba za ta yi kyau ba. Domin
to amma Mallam Sharu, kafin ma mu kai ga batun a ce ko makoci na cewa makocinsa mutunci, mu koma kan waccan maganar ta maganar cewa za ku kwashe wasu lokuta, ni ban san kai ne makocina ba, kai kuma baka san ni ce makociya ka.
To kin ga jali mu na an sauka daga addinin musulunci, an sauka daga zamantakewa ma ta mutunci ba ma addini ba, al'adarmu ma ya mun sauka daga tsarin, kin ga mun bar Allah kenan, zuciya ta zama ba ta da kyau. A ce abun kunya makocinka, wai makocinka da Allah ya dora maka sharadai a kansa wajen guda bakwai, wai baka ma san sunan sa ba, ko kai wata baka ganshi ba, ko kai sati baka ganshi ba, gidanku matan ku kusan juna ba, ina za mu saka mu? Wannan ba karamin musiba bace ko ba karamin kuskure bane, mutakar ba mu gyara ba. Manzala ce Jibrilu ta ba wasiya, makocinka har sai nazarta cewa zai ce makoci zai gaji makoci. Hajji Halima, idan ba mu saurari makotanmu ba, da haka aka yi masallaci ba, ana so ku haɗu da safe kullum, ku ga in ba ku gasa da safe ba za ku gasa da azahar, in ba ku gasa da azahar ba kuna office, za ku dawo da magriba ku haɗu ku yi sallah, za ku salla isha, za ku salla asuba. Amma yanzu ba ruwan kowa, to kin ga wannan akwai matsala gaskiya, sai mu fatan Allah ya gyara mana. Amma fa sai mun gyara, mun dawo irin yadda ake da shekara 40 da ta wuce ko 30 kamar daji a sha ta fada mun mura suke wannan za ki ga in magarba tayi zan fito da kwanaka abinci da gidanmu wannan ya fito da shi wannan ya fito da shi iyayen mu zo mu aje iyayen mu anan za su hadu su sallar magarba su ci abinci ayi hira kuma a tattaunawa na ba da lafiya a ji a dubo shi koyi abin da zai yi idan ka ga abokin babanka daga nesa da kai a guji zaka je ka dauka ka karba idan mu abokin babanka ya maka tsawa ka gargadu kin ko ba wanda ya ce ba haka bane kin ga an zamu ya ba inda ba kenan
to Hajja Binta kin ji abin da shi Malam Sharu yayi magana akai yaya kike ganin za a yi kokarin kawo gyara a zamantakewar makwabtaka a halin yanzu
a gaskiya malama Halima kamar yanda Malam Sharu yayi magana shine mutane sai kowa ya koma wa Allah kamar yanda Antai shi tayi magana hakika dole kowa sai ya cire nafsu a cikin kirjin shi idan aka cire son zuciya to ko a cikin gidanka komai zai iya tafiya daidai amma idan aka ce za a tafi da san zuciya to ba wani ci gaba da za a samu kaman wani abu da Malam Sharu yake yin magana na tashin hankalin da ake ciki yanzu zaki ga an zauna da makwabci shekara kusan 10 ko 15 amma wannan makwabcin bai san sunan wannan makwabcin ba da zaka zo ka tambaye shi a sunan wannan mai gida sai ka ji a ce ani ban san shi ba wallahi to kuma gaci suna zaune sakamakon cewa kowa ya darare abin duk da Allah ya magana akan sa an zubda magana Allah to duk wanda ya bar Allah da kan Allah yana tafiya ya bar shi sabili da haka dole sai mun hakura mun gyara zuciyarmu mun cire nafsu dan wannan dana ne dan mai gidan nan dana ne matar wance da iyalansa in baya nan haƙƙi na ne in kulan masa da iyalansa duk sai mun cire wani san zuciya shi yake kacin amana san zuciya shi yake kawo komai ma da kika sani a ciki to idan aka cire to gaskiya za a ji dadi sosai za a kuma zauna lafiya
Hajja Aisha naga ke ma kamar kina yunkurin fadin wani abu
wato Hajji Halima farkon abin da ya fara lalata boko wato yan boko da suka tashi suka waye sai a tafi jeji shine akai magungunan nan na Nasarawa kana cikin kauyen kankamin zama kake da yan unguwar ko yan kauyen sai ka tafi can to yanzu ni abin da yake bani tsoro abin ya tashi da kan dan boko makurin har jama'a ga magari da ka samu dan guri gidanku babanka yana da dan wani gida ya ce zo ka dan zauna ko da dan wani daki a gidanku zo ka zauna kana bakin cikin ni ai yanzu Allah ya min arziki kana dafa babana ko yan uwa na su ci sai a tashi sai a koma waje daya to idan inda ka je din nan wanda bai taimaka wa nasa ba ya mun da makoci sai ya taimaka ba
ba zai yi ba
bai san darajar sa ba ai bai san darajar dan uwan sa ba ma to wannan shine ya cuce mu iyayen mu ko da kakannin mu da sun yi hakuri sun yi juriya sun yi sadaukar da kai mai hakuri duk abin da makoci zai musu sun hakura sun yadda dama ai kaddara Allah ya san za su iya da wannan kakkausan halin nasu yasa ya hada su juriya sun jure duk abin da suke da shi sun dauka sun maganta wa yan uwa sun maganta wa makwabta kuma sun zauna lafiya to amma yanzu mun ce muna da wayo mun ce muna da dabara wallahi shi yasa kika ga mun tsinci kanmu a cikin wannan fatara da talaucin da muke
to Hajja Aisha tun da kusan in ce ke ce kika fara dauko wannan batu cewar boko ya taka muhimmiyar rawa wurin ƙara ko kuma in ce farraka alakar tsakanin makwabtaka har ma da kusan yan uwantaka ina mafita
to mafita kowa ya san darajar junan ɗan uwansa ka san darajar ka san kai waye ma tukunna mu fa Hausawa ne Hausa Fulani musulmi addinin mu ye mana tanadi al'adar mu te mana tanadi mun taso mun ganta mun gaje ta to mu da kan wannan gudaba mu zauna akan addinin mu ya shardanta mu so junan mu aka har yace imanin ɗayan mu ba zai cika ba sai ka so wa ɗan uwanka abinda kake so wa kanka to in ka kudirce wannan a ranka kin ga ba zan ki makoci na ba
to madalla haka ne Amina ya kike kin san batun kamar yanda su ma suka fadi gaskiya an samu ƙara samun abin nan bambanci kamar in za a kwatanta a lokacin iyaye da kakanni da zaki ga an zama makwabtaka kamar ƴan uwa na jini tare ake komai zaki ga mata rana magidantan ma suna haduwa ma da daddare su ci abincin dare tare amma yanzu sai kiga kina da makwabci baki ma san sunan shi ba baki san me yake ciki ba to ya kamata dai jama'a a tuna da wannan al'adan yanda muka taso tun zamanin da a koma haka
ko har takwara ana yi ma makwabci
haka ne kam
amma maganar da suka yi gaskiya ne bangaren addini ne wanda aka dan manta daga
ya kamata kam kuma haka ne ma dan haka zamu saurara kam nan gaba an tattauna mana mu ji ta bangaren musulmai da ta bangaren krista din ma mu ji wani mai addini ya tanada akan zamantakewar makwabta dan haka yanzu bari mu je ga tattauna wakiliyar mu Halima Abdullahi da malamai
sunana Muhammad Tukur Moriki yin lemu wa'azi da sulhu a hukumar Zuwa ta jihar Kano
a mahanga ta musulunci me kake ganin dangantaka ta makoci da makoci musamman a yanayin da muke ciki a halin yanzu.
Kije musulmi gaba ɗayansu dai asalin su ƴan gata ne saboda Allah ya ba su Alƙur'ani. Musulmi kuma ƴan gata ne Allah ya haɗa su da siyayyen halitta Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya gaya mana babu wani hatsarin da ke doron ƙasa ko a lahira sai da ya gaya mana shi ce a kiyaye. Kuma babu alkhairin da ke doron ƙasa ko a lahira sai da ya gaya mana yake mutum. To ya gaya mana akwai haƙƙi mai kalli tsakanin makoci da makoci. Kuma da ya tashi gaya mana su yaransa da girman Allah ya ce lati adunna lahu ka ila ahliha yawmal qiyamah hatta yuqada li shati jadha min shati karna yake na rantsu da girman Allah duk mai haƙi in ba ku ba shi haƙin sa Allah sai ya fata masa haƙin sa ranar qiyamah hatta dabba da dabba sai an tsada haƙi alqur'ani yana mana bayanin cewa makoci yana da haƙi a ba shi haƙin sa sai kuma Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga mu mazal jibril yusini bil jari hatta zananta annahu sayyul rasul malaika jibril Allah ya koyi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya baka bayanin girman makoci tsakanin makoci da makoci yana ta gaya manzon Allah girman nauyin abin da alkhairin abin da hatsarin saba masa da hatsarin cutar da shi haske ga annabi rahama ya tsammanin za a saga da tsakanin makoci da makoci
mallan duba da gashi ka kawo hadisai ka kuma jawo ayoyi to amma wani yanayi ya zo da sai kaga wane yana makwabtaka da wani amma wane din nan bai san makocin shi ba bai san ko wane ne shi ba za kuma su kwashe shekaru ko kuma wane yana da wani abu na rufin asiri karshen ta shi kuma wannan makocin zai kwana a gidan shi ba shi da shi bai ci ba ma a haka za su kwanci da iyalan shi amma wannan makocin ba zai iya taimakawa ba yaya kake kallon haka
wannan hakika yakan faru ne kusan ta hanya biyu amma hanya mafi karfi ta kan faru ne da rashin imani saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taji wa'azi akan wannan matsala sai ce wallahi la yu'minu allazi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu wannan hadisi ko ce la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu wannan gurin ko ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyusim ila jarihi wannan hadisi yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarihi wannan ya kaduba hadisan nan kusan guda hudu na farko Annabi rahama yace na rantsu da girman Allah baya da imani wanda duk makocinka bai yarda da shi ba babu yanda za a yi Allah ya yi maka sara ya yi maka ni'ima a ce makocinka kana sani ba wai baka sani ba a ce ya kwana da yunwa kana da ikon taimaka masa kana da ikon taimaka masa baka taimaka masa manzo Allah ke na rantsu da girman Allah baka da imani wannan abin da muke fassara in ka daka yanka faru to mafi yawa daga rashin imani ne Allahumma za a iya samun wasu kuma rashin sani ne akwai wani mabukacin makocin yana da zurfin ciki yana da juriya yana da hakuri za a nade ba a san yana cikin lalura ba amma matukar makocin ka san yana cikin lalura kuma Allah ya wadata ka baka tausaya masa ba baka agaza masa ba to Annabi rahama ya ce wallahi baka da imani inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hakari na gaba akwai makocin da ainihin zaka sami shi makocin kansa bai yarda da shi ba wannan ma wani hakarin ne mai zaman kansa shi Annabi rahama ya ce na rantsu da girman Allah ba zai shiga aljanna ba wane ne sahabbai kace wane ne ya rasulullah sai ce duk wanda makocinka bai yarda da ɗabi'unka ba a ce makocinka bai yarda da ɗabi'unka ba sannan Allah ya ce wallahi ba za ka shiga aljanna ba Allahumma sai dai idan ka tuba in ka tuba zai san da wannan ma Allah zai yaji maka amma sai ka gyara saboda haka wannan ina kikkiawan da san kalce dai daga rashin imani ne ko kuma karama hanya rashin mutum bai zama sanin kana cikin lalura ba amma matukar kana da imani Allah ya wa kana haqqan alaina nasrul mu'minina ni Allah da ba shari'a kaina haqqi ne sai ka mutum imani ya kai da kike da shari'a kanka a ce ba za ka ce mutum imani ba ka saba Allah malama matukar an ce haka to an saba Allah
mallan wanne kira zaka yi ga dukkanin makota yanayin zamantakewar mu ma na yau da kullun banda ma mahanga ta
alhamdulillah wannan kula da haƙƙin makoci ya kunshi musulmi ne makocin nan naka ya kunshi makocin nan naka kafiri ne ya kunshi makocin nan naka bawa ne ya kunshi makocin nan naka fasiki ne ma'ana mai saban Allah ne ko mazinaci ko barawo ko mashayi in dai yana makwatata da kai wannan wa'azin da manzo Allah yana nan akan ka kuma ya kunshi ainihin masoyinka ne makocin nan naka kuma ya kunshi makocin nan naka maciyinka ne ya kunshi makocin nan naka bako ne daga wata ƙasa ko daga wani gari ko daga wani ƙauye yazo ya makwatata da kai ya kun kunshi kuma ainihin dan dinni ne ya kunshi makocin nan naka mai amfanar da kai ne ya kunshi mutukin nan makocin naka mai cutar da kai ne ya kunshi makusancinka ne na dangi ya kunshi makusanci ne na nesa duk wannan kira na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga matukar makocinka ne wallahi wannan haƙƙin yana nan manzo Allah ki kuma baka baki haƙƙin sa ba la tu'adduna al-huquqa ila ahli hayyumul qiyama wannan al-qiyama sai Allah ya fitar da wannan haƙƙi saboda kira da ake so a yi a musulunci da dabi'ar zamantakewa farko Allah sa a zauna lafiya sai an so juna a samu al-mawadda mawadda take soyayya idan ka so ne na soka to abin zai haifar mana da rahama kai sai tausayi idan ya zauna cikin abokota to shi zai haifar da musa'ada ta mutunciya to anan ne aka tabbata an tabbata musulmi an yadda da cewa al-qur'ani shi ne abin jagoranta mu mun yadda da muhammadu rasulullahi shi ne manzon mu jagoran mu abin koyon mu matukar ba a yi wannan ba to hakika wallahi ainihin Allah in ya faɗi magana to ko ka yadda ba ko baka yadda ba haka take
sunana Reverend Dr. John Hassan ni ne babban pastor na Ekwa Bishara Hausa number 1 Kano
to kamar a mahanga ta addinin Kirista me kake ganin ya jawo irin waɗannan abubuwan suka sauya makoci baya kula da makocinsa yanda ya kamata
a matsayina na limamin Kirista zamantakewa ta bayyana cikin littafi mai tsarki karara littafi mai tsarki ya nuna mana haƙƙin makwabtaka haƙƙin makwabtaka ne ka kaunaci dan uwanka kamar kanka to abinda zai cuci dan uwanka ba za ka toshi ba kai kuma abinda kake so a yi maka wajibi ne ka yi wa dan uwanka abinda ya kawo wannan sauyi ba wani abu bane face san zuciya da kuma jahil so da yawa cikin addinan nan namu Kirista da musulunci hakika wajibi ne ya kamata mun san wannan to amma mafi akasari sai ka tarar a haka yake ba mabiyan mu takila mu da muke malamai ba mu taso akan turbar da ya kamata ba takila ba mu gaya musu gaskiya yadda ya kamata ba saboda san zuciya irin namu watakila kuma ba mu musu fassara ta magana Allah kamar yadda Qur'ani ya fadi da kuma yadda littafin mai tsarki ya fadi ba amma zahiri littafin mu mai tsarki ya nuna mana cewa wajibi ne ka kaunaci makwabcinka kamar ranka to gaga ko idan zaka kaunaci makwabcinka kamar ranka in zaka cuci kanka to kenan zaka cuci makwabcinka wannan babbar shari'a ce wacce Ubangiji Allah ya bar mana a cikin littafinsa
Reverend me ya kamata a ce makoci yayi wa makocinsa ta yanda za a samu kyakkyawan zumunci mai karfi a tsakani
bayar magana guda daya ce shine sai mu gujewa san zuciya sa'annan kuma mu koma ga maganar Allah abinda Allah ya faɗi a cikin littafinsa mu faɗe shi yadda Allah ya saukar da shi amma idan mun sa wata san zuciya to wannan ba zai taimake mu ba kuma wani fanni zaka tara ko ta wurin aikace-aikacen mu ma hakika wani lokaci zaka iya gane wanda yake kauna Allah da wanda ba kauna Ubangiji wanda yake jin tsoron Allah da wanda ba jin tsoron Allah to sai ka tara gaba daya tsoron Allah ya fita daga tunanin sai san zuciya sai abin da ni zan samu da abin da ni zan zama da kuma neman abin duniya wannan shine ya dauke hankalin jama'a ba malamai ba ba mabiya ba mabiya dai ban cika ba su laifi ba saboda me saboda mafi yawan abin da muka nuna mukan yi aiki ko da dukkan su ba su yi aiki da shi ba zaka tarar mafi yawa suna amfani da abin da ake nuna musu mu dai a matsayin mu na malamai mu ji tsoron Allah mu sani cewa wata rana za mu bada lissafi a gaban Ubangiji shi ya halicce mu idan shi ya halicce mu muna bautarsa mu bauta masa tsakani da Ubangiji mu bauta masa tsakanin mu da shi shine ya halicce mu domin haka idan muka sa son zuciya mu sani cewa wannan wata rana za mu tsaya gaban Allah kowa zai bada hisabi abin da yayi a gaban Allah idan ka tuci jama'a waɗanda Allah ya sa karkashinka almajiranka ka sa su a hannun da bai take nan ba ka sani ranar gobe kiyama fa za ka bada lissafi dan haka mu kawar da son zuciya mu kawar da son zuciya Allah a cikin shirinsa bai yi al'umma iri daya ba shi yasa Allah yayi Najeriya yayi Afirka yayi Turai yayi kasashe na sauran kasashen duniya muna bukatar juna talaka yana bukatar mai kudi yana bukatar talaka mai ilimi yana bukatar jahilai, jahilai na bukatar masu ilimi, dukkanmu muna bukatar juna. To amma da zaran muka ce ba mu yarda da wani jinsi ba ko ba mu yarda da waɗansu mutane ba, sannan muka kaskanta su ko muka rena su ko kuma muka danne su ko kuma muka ci ba su haƙƙinsu, to za a samu matsala.
Madalla jama'a duka nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni wajen hada wannan shirin, Daniel Brown da injiniyan mu na yau, sai abokiyar aiki ta taya da gabatar da wannan shirin,
Amina Buhari Auna.
Ni Daula Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nake cewa mu huta lafiya, sai kuma gobe idan Allah ya sake dawo da mu a cikin shirin yau da gobe, shirin matasa.
Okay, I'm touching.